kiddiga ta nuna cewa kashi 70 cikin 100 na 'yan majalisar ƙasa ne suka faɗi zaɓukan shiddagwani a mazaɓin su, ciki har da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar da tsohon gwamnan jihar Kebbi Adamu Aliyero. Ko da yake Ahmed Lawan da Godswill Akpabio sun samu sa'a jam'iyyar APC ta miƙa sunayensu ga hukumar zaɓe a matsayin 'yan takara, duk da ba a yi zaɓen fiddagwani da su a mazaɓinsu ba. Jam'iyyar APC ta ba da sunan Ahmed Lawan a maimakon sunan Bashir Sharif Macina, wanda shi ne wanda ya yi nasara a zaɓen fiddagwani a jihar Yobe ta Arewa. Shi ma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio shi ne aka miƙa sunansa wa hukumar zaɓe maimakon sunan Udom Ukudom, wanda shi ne ya ci zaɓen fidda ɗan takara a shiyar Arewa ta Yamma a jihar Akwa Ibom. Ƙwararre a harkar shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi fashin baki akan abin da dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanada a game da sauya sunayen 'yan takara.
To idan muka yi la'akari da wannan, muka yi duba akan shi Ahmed Lawan, akwai abubuwa kamar guda uku. Na ɗaya, Ahmed Lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata har wancan ya samu tikiti, saboda haka haramun ne a dokar Najeriya ya ce zai iya fitowa ko da za a sake wannan a ce za a yi da shi. Na biyu kuma, Ahmed Lawan bai fito a sabili da wannan sake zaɓe wanda doka ta tanada a sake yin zaɓen ba. Na biyu kenan. Na uku kuma, hukumar zaɓe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawara ma Ahmed Lawan shine ake so akan wannan abu. Sannan na hudu kuma, babu dama wadda take za a iya amfani da Ahmed Lawan yanzu ya cike, saboda shi wancan ya samu gatan shi ɗaya ne ɗan takara, ba wai da wasu yayi ba.
Ko da yake kwamishinan watsa labarai na hukumar zaɓe Festus Okoye ya bayyana wa gidan talabijin na Arise cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin kin karɓan sunaye da jam'iyyu suka aika mata, tunda jam'iyyu su ne doka ta ba su dama su gudanar da zaɓukan fiddagwani. Ita hukumar zaɓe aikin ta shine ya sa ido domin ta tabbatar an bi dokoki wajen yin zaɓen, daga bisani sai ta fitar da rahoto. Okoye ya ce ɗan takara yana iya neman izinin yin amfani da rahoton hukumar zaɓe idan bai gamsu da matakin da jam'iyyarsa ta ɗauka ba. Ganin yadda abin ya kasance, sai na tuntuɓi Husainu Muhammad Isa mai magana da yawun Bashir Sharif Macina, wanda shi ne ya lashe zaɓen fiddagwani a Yobe ta Arewa, ga bayanin da ya mani.
Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa ƙara kotu, dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Macina bai janye takara ba, yana nan a cikin takara, amma duk da haka kuma ta canja sunansa, ta kawo sunan wani Ahmed Lawan. Saboda haka babu abin da ya rage wa Bashir Macina kamar ya kai ƙara kotu, domin in kika duba kundi na tsarin dokar ƙasar nan, musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na 33, ya nuna cewa babu yanda za a yi ka canja sunan ɗan takara matuƙar ba mutuwa yayi ba, kuma ba rubutawa ya ce ya janye ba. Saboda haka za mu je gaban alƙali ya tabbatar mana da takararmu, kuma insha Allahu muna tunanin za a mana adalci.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan Bashir Macina ya garzaya kotu da sakamakon zaben fiddagwani na Yobe ta Arewa, inda ya samu ƙuri'u 289. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.